نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren 3 ne wanda ya dade da daren 17 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1428 daidai da 5 ga watan Mars shekara ta 2007. Muna karatun littafin Arba'un Hadith na al-Imam an-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Mun kwana akan hadisi na 5 hadisin uwar mu'minai Aisha, Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda. A inda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, wanda duk ya kirkiro wani abu ya kawo cikin wannan al'amarin addini namu wanda ba shi cikin shi, to an mayar mishi. Haka wanda ya wani aiki wanda ba mu muka ce yayi ba, to shi ma an mayar mishi. To malamin sai ya ce ya dubi hadisin ta bangarori guda biyu. Bangaren farko shine bangaren abin da ya shafi bid'o'i, cewa wannan hadisi yana daga cikin hadisai waɗanda suke magana dangane da al'amuran da suka shafi kirkiro bid'o'i a kawo cikin addini. To sai ya ce a bishi bashin magana dangane da bid'a zai yi a can, in ya zo hadisi na 28 insha Allah, hadisin Irbad ɗan Sadiya. In Allah ya so muka ce mu ma namu tattalin da muka yi wanda za mu yi magana a kan bid'a duk mun tattara, in mun je can za mu haɗa da na malamin da namu sai mu bayanai a kai insha Allah. Sai malam anan ya kawo ɓangare dangane da hukuncin in karɓan aiki, saboda aikin an ƙara shi ko an rage shi ko an sauya shi. Sai ce to aiki dangane da musulmi ya kasu nau'i biyu. Akwai aiki na ibada, shine abubuwan da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa dan adam a bisa harshen annabawa, yayi wannan abu da nufin cewa a bashi lada kuma ya samu kusanci zuwa ga Allah. Duk abin da ya zama irin wannan nahiya yake, to kofar shi a rufe take. Kar ka sake ka bauta wa Allah sai in an ce kai. In an ce kai din kuma yadda aka ce kai haka za ka yi, sadda aka ce kai haka za ka yi, inda aka ce kai haka za ka yi, adadin da aka ce kai haka za ka yi. Abin duk da ba a kawo kaidi a kai ba, kai ma kar ka kayyade. Da Allah madaukakin sarki ya ce ku yi zikiri, zikiri mai yawa safe da yamma. Duk wanda ya ce a yi 1000 da safe, a yi 1000 da yamma, ya yi bid'a. Mecece bid'ar ita ce kayyadewa, domin Allah tunda cewa ya ayi, to ayi ya ce mai yawa, mai yawa, kowa ya yi gwargwadon mai yawa. Menene kake gani in kayi kayi mai yawa? To ya yi shi kenan. In 10 mai yawa ne a wurinka ya yi, in 50 ne ya yi. Don haka cewa to bari kai ka kwasa wa mutane, ka shiga gabansu ka tsara musu wa ya sa ka. Da Allah yana buƙatar tsari a wannan wurin da ya tsara. Tun da ya bari ya ce a yi da yawa, to a yi da yawan kawai shi ce. To idan mutane suka fahimci haka, su za su zauna lafiya dangane da al'amarin addini, bid'a ba za ta shigo musu ba. To mun yi bayani dangane da hukuncin yadda ƙari yake shigowa da ragi da sauya abu dangane da ibada, da kuma hukuncin yadda al'amarin yake. Wannan shi ne kasar na 19 na karatun Arba'un Hadith. Idan kana jin wannan ka ji matsalolin da baka fahimce su ba, dan an ce an yi bayanansu a baya, to ka nema daga kasar na 15, 16, 17, 18 da na 19, duk ana magana dangane da wannan hadisi ne insha Allah ta'ala. Bangare na biyu shine bangaren mu'amala. Mu'amala ita ce hudar yau da gobe wanda annabawa sun samu mutane dama suna yi, sai dai annabawa sun kawo gyara da ainihin kuskurima akan al'amuran da suka zo suka samu waɗanda ake yi, kamar aure, kamar ciniki, kamar yaƙi, kamar makwabtaka, kamar gine-gine da makamantan waɗannan abubuwan. Annabawa sun zo sun samu mutane suna yin waɗannan abubuwan da makamantansu. To waɗannan a cikin tsari na ilimi ba a kiransu ibada, sai a kira su mu'amala. To su ɗin kuma gwargwadon yadda annabawa suka yi kaidi, idan ka nemi canza wani kaidi, to shi ne sai a ce a nan ma an mayar maka da wannan abin da ka canza, ka ji yadda wannan hadisin ya shigo. Misali, annabawa sun samu mutane suna cin abinci, wani ya ci da hannu, wani ya soka tsinke ya ci, wani ya sa cokali ya ci. Da annabawa suka zo sai suka ce a ci da dama dai. To ci da dama din nan, to ibada ce wadda ta shigo cikin wannan mu'amala. To duk wanda ya canza ya ci da hagu, to an mayar mishi. mun fahimta misali idan mutum ya sa hannun dama ya ci abinci ne zai samu lada don haka annaba suka kawo to amma idan ya sauya ya sa hannun hagu ya ci to wannan abin da ya wannan sa hannun hagu da yayi idan ya sa hannun hagu ne da nufin ya samu lada kamar yadda inda da dama ya ci zai samu lada sai ka ce to an mayar mai da wannan ibadar da yayi ta ci da hagu dan ya samu lada ba zai samu ba hasali ma ana nan ana tuhumar shi da laifi dan yayi kunnan kashi kwatankwacin dalibin nan da muka bada labari an aje mishi takarda ne ta lissafi ya amsa jarabawar da ake mai da ya tashi sai ya dauko wannan takarda ta lissafi ya amsa ta sai je ya dauko takarda turanci ta tambayoyi sai biya amsa ta tsab daidai wa daida da aka tashi ana bada ainihin amsa takardu da aka amsa amsoshi na lissafi shi kuma sai mika ta turanci kuma malamin ya duba tsab babu shakka abinda ake nema din nan a amsa a waɗannan takardu na turanci ya amsa su daidai sai dai kuma yau ba ranar jarabawa turanci bace shin za a sa mai ya ci lissafi ba za a sa mai ya ci ba ya faɗi ko sannan har yau kuma ana bin shi ramakon sai ya zauna ya sake rama wannan takardar da dai ba to haka duk sanda aka ce maka ga abin da zaka yi in kaga cewa bari kai kaza saboda kana da wani dalili da kake ganin wannan yafi to yanzu matsaloli biyu ne ka shiga na farko za a tuhumce ka baka yi abin da aka ce ba na biyu kuma za a tuhumce ka me yasa kai wancan wa yasa ka kari dangane da misali akan wannan shine mutum ne zai yi tafiya kamata ya ɗibi kuɗi da sutura ya zuba a cikin akwatin shi ya tafi da su yana zuwa tashar mota ya aje akwatin shi a cikin mota ya ba da kuɗin mota da ke cikin jakar shi a hasali madadin ya haka sai ya cika wannan akwati nashi da yashi ya kulle shi ya daga da kyar ya dora ya isa tashar mota yana zufa aka sauke shi aka saka ainihin a mota aka sashi mota sai da tafiya ta tafi aka ce kowa ya kawo kuɗi sai zuzu ga kaya ne nauyin iya yana da shi niki-niki amma kuma kayan bai da amfani gare shi bai da amfanin ya biya mishi ainihin wannan mota ga kuma me yar banzar wahala to misalin mutumin da aka ce mai ga abin da zai kenan shi kuma sai ya dauko wani abu daban sai ya tsara mutane suna cewa zikiri babu kyau ne a'a ba a taba samun musulmin da yace zikiri babu kyau ba tunda ake dukkan musulmi sun hadu akan cewa zikiri abu ne mai kyau amma menene kyan zikirin shine ayi shi yadda shari'a tace ayi idan ba ayi shi yadda shari'a tace ayi ba bai zama mai kyau ba domin bai amsa sunan shi na zikiri ba a ƙarƙashin wannan mutumin da ya tashi yin tasbihi da ake yi in an idar da sallah kafa 99 ko kafa 100 sai kafa 1000 to anan ba zai ce to ai tunda kafa 1000 nan abu ne mai kyau ba a'a wannan tasbihi da ake yi bayan an idar da sallah yana da kaidi ko dai 99 ko kuma 100 baya wuce haka to yayin da mutum ya 1000 sai ya ce ai abu ne mai kyau sai ya ce a'a ba fa dukkan karin alheri ne alheri ba yanzu dubi hancinka kana da kyakkyawan hanci dogon hanci to an ninka maka tsawon hancinka biyu ka gani kyan zai tabbata kyau ko kuwa kunnanka yayi daidai wa daida yana da kyau sai a kara maka fadin kunnanka so biyu kari ne ko ba kari ba kari ne tela ne ka je zai dinka maka taguwa sai dinka tsawon ka tsawon inci 50 zai tashi sai sa 250 ya kara maka inci 200 riga ta yi kyau ko ba ta ɓaci ta ɓaci in kun fahimci haka kwatankwacin misalin mutumin da yake ƙari a cikin ibada kenan an taɓa shi ce yau ai ƙarin alheri ne abinda ake so shi ake so kai duk yadda malamin ka ya ce maka 1+1 abinda ake so ka ce 2 da ka ce 4 ka faɗi amma fa ƙari ka yi ashe akwai inda ƙari yake zama sharri akwai inda kuma ragi yake zama sharri dan haka in aka ce maka sallar la'asar kai raka'a 4 idan kai raka'a 3 da gangan to ta zama sharri sai a ki karbe me yasa yanzu hannayenka na hagu da dama ga fiyaku 5 ne a jikinsu to da zarar an rage guda 2 sai kaga ka zama wani irin katakule ragewa fa akai ba karawa ba, ana rage guda biyu a cikin yatsunka suka zama guda uku, hasalin ma kaje nurin sai a rinka tsoranka lafiya kuwa. Ka duba mutumin da yake da yatsu biyar, idan cin da ya fito mishi na shida dan karami sai a ga yayi bawai a cikin mutane, ba kari bane, kari ne, kowanne takalmi zai sa ba, kowanne takalmi zai sa ba, ashe kaga kari yakan zama sharri na alheri ne amma sai zama sharri, ragi yakan zama sharri, ashe shari'ar musulunci yadda aka ce maka haka ake so kai. Abin da ya kamata matarka ta sa shine gishiri cokali guda a cikin miya, da ta tashi sai ta sa mudu guda a cikin miya, saboda mai miyar ta yi zaki, saboda kai ne shugaban yan tiredar kasuwarku, don haka da matarka ta tashi sa magi madadin ta sanya dunkule biyu, da ta tashi sai ta zuba katan guda a cikin miyar. Yaya miya za ta shawu? Saboda haka jama'a, irin yadda kuka ga na ɗauko muku misalai a cikin harkar rayuwa da mu'amala, kuka gane cewa ashe a cikin harkar rayuwa da mu'amala da kuka fi ƙwarewa a kai, ƙari yakan ja musiba ko yakan ja lalacewar abu, haka yake faruwa a cikin mu'amala ta ibada ko a cikin mu'amala ta addini. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. To muna ɓangaren da malam yake mana bayani dangane da abin da aka canza shi ko aka yi shi ba yadda shari'a ta ce ba gaba da mu'amala. Mun tattauna matsaloli masu yawa game da aure da ciniki da makamantan haka. A yau sai malam ya ce, wa minha at-talaqul manhiyyu anhu, daga cikin abubuwan da shari'a take duban su dangane da sauya su ko canza su ko yin su ba yadda ake so ba, saki wanda akai hani. Akwai halin saki da ba yadda ba, akwai sakin aure da ba yadda da shi ba, kamar wanne? Ka talaqi fi zamanil haid, kamar saki a lokacin haila, matarka tana cikin jinin haila ba a yadda ka sake ta ba. Ana yin saki dai jama'a a lokacin da mace ta gama jinin haila, tsaf ke wanka ta tsarkaka kafin a sadu da ita sai a sake ta, lokacin saki kenan. In ba wannan ba, sai in ta ɗauki ciki, ciki ya bayyana cewa tana da ciki, to sai a sake ta. Amma bayan an sadu da mace ciki bai bayyana ba, sannan kuma ba ta haila ta tsarkaka ba, ana cikin halin duhu game da ko ta ɗauki ciki daga waccan saduwa ko ba ta ɗauka ba, haramun ne a yi saki. Haka bayan ta fara haila, haramun ne a yi saki. Shari'ar musulunci ta hana yin saki a irin waɗannan halaye. To sai mutum ya zo sai ya afkar da saki a lokutan nan da aka hana shi ya yi. Ko kun fahimta jama'a? Matar shi na haila sai ya sake ta. Ina matsayin wannan sakin? Sakin ya yiwu ko bai yiwu ba? Shin wannan igiyar ta tsinke ko kuwa bata tsinke ba? Sai malam ya ce, fa innahu qad qila, domin kuwa cewa aka yi, wato malamai suka ce, innahu qad nuhiya anhu li haqqi zawji, ai abin da yasa aka hana miji ya saki matar shi tana haila saboda haƙƙin shi ne, an kula da darajar shi ne. Haythu kana yukhsha alayhi an yu'aqibahu, an yu'aqibahu fihi an-nadm, saboda kada nadama ta biyo baya. Dan mai sadda mace take cikin haila, miji baya saduwa da ita, sai ga kamar fushi, kamar yana cikin fushi da ita, saboda a lokacin kamar ba ta wuya mai wata bukata. To in ya suke ta a wannan lokaci, wanda yana ganin kamar ba ta da amfani, idan ke wanka ta barkaka ta fesa ado kuma fa, sai zo yi nadama. Sai malamai suka ce, hikimar da ta sa kenan aka hana ya sake ta a lokacin da take cikin jinin haila. Ko kun fahimta? Wa man nuhiya an shay'in rifqan bihi, to duk wanda aka hana shi yayi wani abu saboda an tausaya mishi, falam yantahi anhu, sai ya ki halwa, shi aka tausaya fa sai kuma ya ki, bal fa'alahu, sai ya aikata wannan abu, wata jashama mashaqqatahu, ya kutsa wahalar da ke cikin wannan abu, fa innahu la yuhkamu bi butlan ma ata bihi, to ba kuma za a hukunta cewa abin da ya aikata din ya ainihin bace ba, ba za a bata wannan abu. Ko kun gane? Malam zai yi bayanai ka'idojin ne, malam yake shimfiɗowa da yake malamin fiqhu ne, kuma malamin usulul fiqh ne, kuma malamin hadisi ne. Saboda haka al'amarin goma da goma sai dangata, gonar gizo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa, abin nashi ne duka tasarrufi yake a cikin ilimi kawai, kamar kogin maliya. Ina fata an gane. Sai ce kaman sama fil marad, kamar wanda ya ɗauki azumi a halin rashin lafiya. Ba an ce ne rashin lafiya kada ya azumi ba? To ba tausaya mishi akai ba, amma sai ya ƙi jin tausayin kanshi sai ya azumi. to azumin ya lalace ko kuwa ko kun fahimta kawai safar ko kuma matafi an ce matafi ya sauke azumi ai an ce ne dan a tausaya mai ko shi kuma sai ya ce a shi dai zai yi awwa salafi siyami ko kuma yayi azumin sabin darke lokacin shan ruwa yayi da magariba yayi shan ruwa yadda ya azumci rana haka ya azumci dare ai duk an halatta mai ya ci abinci da daddare ne dan tausaya mai ko aw akhraja malahu ko kuma ya dauke sadaka shi gaba daya ya sadaka koma daka kai kuka ya dauko dukiyar gaba daya bayar shi kuma ya koma yayi salati ya dunkule wajalasa sai ya zauna ya takaffafun nasa kuma yana roƙon mutane da ne ka musu hannu su bashi kaga duk ai an ce kada mutun yayi haka ne dan saboda tausaya mai ko aw salla qa'iman ma atadarruhi bil qiyam lil marad ko kuma mara lafiya ne aka ga cewa yin sallah a tsaye za ta bashi wahala sai aka ce to yi a zaune sai ce a shi dai zai yi a tsaye dai aw samat dahra ko kuma ya azumci shekara gaba daya babu wata rana da ya sha ruwa kullun azumi yake walam yuftir bai taba shan ruwa ba ko daya aw qama al-laila ko kuma ya rinka kwana yana sallah da daddare ya kwana yana sallah da daddare walam yanam bai yi bacci ba wa kadhalika idza jama'a at-talaq as-salasa 'ala al-qawl bi tahrimi haka nan in ya hada saki uku a dunkule sai wa matashi a bisa magana cewa yin wannan sakin haramun ne yanzu duk waɗannan maganganu abinda malam yake nufi asali sauki aka nemar wa mutum ko sai ki yarda da saukin sai yayi abinda aka ce mishi kada yayi to shin za a hukunta cewa tunda ya ki jin saukin da aka yi mai an bata ibadata shi malam yake ba za a ce an bata ba kun fahimta an ce mishi tunda mara lafiya ne shi ya ci abinci ya rama azumi bayan ya samu sauki azumi ya wuce sai ce ya ji amma kawai sai aka waye gari ya dauki azumi to tambaya ita ce shin azumin ya baci ko bai baci ba azumin shi bai baci ba domin dama shi aka tausayawa mutum ne aka ce kar ya saki matar shi tana haila domin yanzu yana ga kamar ba ta da amfani za fa ta dawo ta koma ta jajibe ba sai ya kiji shi aka tausayawa sai ya sake ta tana haila shin yanzu sai a ce wannan saki sakin banza ne a'a ba a ce sakin banza ba sai a ce saki yayi igiyar nan da ya jefa mata ta shiga wannan da aka ce kai ya saki matar shi saki uku domin haramun ne sai ce sai yayi sai ya sake ta saki uku ba a cewa saki bai ba saki yayi innama da wancan mai azumi da wannan mai sakin mace a haila da wannan mai sakin mace saki uku a kalma daya da aka ce ibado abubuwan da suka yi sun yi a yaya suka yi wannan yayi azumin amma ya sha wahala matuka sai a ce azumin shi yayi amma ya aikata makaruhi domin abinda aka ji mishi tsoron ya faru wannan da ya saki matar shi tana haila sai a ce saki yayi wannan igiya aure ta gudu wannan da ya saki matar shi saki uku a kalma daya sai a ce saki yayi amma saki yana nan a daya ina fatar mun gane wakila a wata madar kuma wasu malaman suka ce innama nuhiya an talaqil ha'id li haqqil mar'a abinda isa aka hana miji ya saki matar shi inji wasu malaman kuma a halin tana haila saboda kula da ita haƙƙin matar ne lima fihi min al-idrar biha bi tatwil al-idda saboda an saki mace a cikin haila jama'a za a cutar da ita kun san dalili an tsawaita mata haila an idda kenan domin in aka saki mace cikin haila na daya wannan saki da aka yi mata igiyar ta gudu wato saki yayi amma idan wannan saki shine na farko ko shine na biyu wato akwai sauran igiya daya ko biyu za a ce dole mijin ya dawo da ita za a ce dole ya dawo da ita ya bari har sai ta tsarkaka idan ta tsarkaka ta saki ainihin yin haila ta tsarkaka wanda babu iddar kici ya faru kenan to a daidai wannan tsarkin sai ya sake ta to yanzu don Allah matar da aka yi haka an cutar da ita ko ba a cutar da ita ba an cutar da ita domin duduba ya ainihin sake ta a haila to yanzu ya kwaba abubuwa gaba daya to ya za a yi a gyara sai a ce to yanzu ta dawo ta zauna a ɗakin shi sai ta gama wannan haila ta tsarkaka in dai har da gaske yake sake to in ta tsarkaka kada ya sadu da ita sai ta sake yin wata haila ta sake tsarkaka to a wannan tsarkin da biyu sai ya sake ta yanzu duk wannan zaman da tayi ai ta zama ratayayya ita ba sakakkiya ba ita ba mai miji ba ya cutar da ita ko bai cutar da ita ba ya cutar da ita idan ko wannan sakin da ya mata ya kai uku shine na uku dama yayi na daya yayi na biyu yanzu kuma da ya tashi na uku sai na ukun a halin tana haila ya cutar da ita domin ba za ta fara iddar ta ba sai lokacin da wannan ailar ta kare ta sake ainihin tsarkaka sannan ta sake yin wata haila to daga wannan haila za ta yi lissafi ba za ta yi lissafi da wannan ba dan haka sai wasu malaman suka faɗi akasin waccan magana suka ce abinda yasa aka ce kar ai saki a haila saboda ai akwai cutarwa ga ita matan ne kun ji dalilin su ina fatar mun gane sai malam yake cewa ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بإوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء توقع فتما قال داما تزاتا تي إتتا يدى مجن تي سكيتا حال انتنا تكين هاي لائل إتتا يدى واتو تشوتر وبا دي إتتا تشوتر با توتا يدى تشوتر دي إتتا تو شنكو إن يجتن دتا يدى tunda haƙƙinta ne a bisa waɗannan malaman da suka ce haƙƙinta ne ko shin ko in ya biye mata ya sake ta din haramcin ya kau domin shari'a ta ce haramun ne yin sake a haila to ga waɗanda suka ce saboda akwai cutar da matar sai matar ta ce to duk da ba a cutar da ita ta yadda ko kun fahimta to shin tunda ta yadda yanzu ya halatta kenan ya sake ta kuma shi bai aikata haramun ba malamai sun yi maganganu biyu shahararru wasu suka ce ya halatta tunda haƙƙinta ne haƙƙi ya faɗi don haka shi bai da laifi wasu suka ce a'a akwai ainihin laifi wal mashhuru min mazhabina maganar da take shahararriya a mazhabinmu na Hanabila in ji wannan malami na faɗa muku jiya duk sanda kake karatun littafi a karanta tarihin malamin ka daina gaggawa duk littafin da ka siya kowanne malami ka gani a duniya akwai tarihin shi duk littafin da kake da shi idan baka san tarihin shi ba ka zo za mu gaya maka inda za ka je ka samu tarihin shi babu wani malami a duniya inda babu tarihin shi to in ka zo karanta tarihin shi za ka gane dan wacce ƙasa ce wacce aqida ita kai menene mazhabin shi wannan manhaji yake kai to da wannan shi zai taimake ka in yazo yana cewa qala ulama'una wa fi mazhabina sai ka gane in yace ulama'una suwa yake nishi in kana karatun littafin ahkamul qur'an na al-imam ibn al-arabi in yace qala ulama'una ina nufin malikiya dan shi ba maliki ne in kana karatun ahkamul qur'an na al-imam abubakar al-jassas in yace qala ashabuna ina nufin ahnaf dan shi dan mazhabin hanafiya ne in kana karatun nawawi a cikin al-majmu'u sharhul muhadhab ko kuma a cikin littafin sharh-ar-rawd in yace qala ashabuna ina nufin shafi'iyya to duk sai ka tantance waɗannan to al-imam ibn rajab yana bin mazhabin hanbaliyya mutumin kasar bagadada ne ta iraki to duk sanda kaji ya ce abinda yake shahararre a mazhabin mu to hanbaliyya yake ne da kuma mazhabin shafi'i annahu yazulu tahrimu bidhalika in har ita tace ta yadda ai mata sakin a haila to haramcin ya kawo to amma mu ba mu yadda da wannan fatawar ta mazhabin su ba dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wadda annabi ya yaqini ne ya haramta yin sake a cikin haila amma gano hikimar haramtawar shin ga haƙƙin namiji ne ko ga haƙƙin mace wannan malamai ne kawai suka taza kwakwalwarsu saboda haka can tabbas haramun ne nan kuwa babu tabbas saboda haƙƙinta ne ko saboda haƙƙin shi to bai yiwuwa a sarayar a halatta abinda annabi ya haramta saboda abinda ake zato dan haka ala ayyi halin sakin mace a haila haramun ne ko ta yadda ko shi mijin ya yadda shari'a ta haramta misali mutum ne ya jingini keke a wurinka da ya jingini keke a wurinka sai kuma ya ce to shikenan tunda nawa ne na halatta maka ka rinka hawa haƙƙin shi ne haƙiƙatan wannan amma shari'a kuma ta haramta amma mutumin da ya jingini jaki ko akuya ko doki ko alfadari ko saniya wannan shari'a ta bashi iko ya rinka hawan jakin ko dokin ko ya rinka sa saniyar tana noma ko kuma yana tatsan nonanta me yasa saboda yana ciyar da ita amma keke fa jingine shi sai nan da watan bakwai in ya zo karbi ya karbi abinci fa abin da kake ciyar da shi wani ya taba tawili yace to ai ana buga iska sai in za a wani yace ai mashin ana zuba fitir a sai in za a kuma ba a yadda ka hawo to yanzu in ka jingina a wurin mutum ko da ya ce ni na halatta maka sai ka ce a an ce Imam Abu Hanifa ya ainihin jingini gida a wurin wani sai bukata ta kama shi sai ya zo wurin wannan mutum sai Imam Abu Hanifa sai ya tsaya a gefe a rana yana jiran mutumin ya fito daga gidan da mutumin ya fito sai ya ce Allah gafarta malam ya aka ka tsaya a rana kuma yace a'a ai bai halatta in sha inuwar gidan da na jingina ba saboda duk wani bashi da ya ja wani amfani na duniya to ya zama riba sarki ya tabbata ga Allah duk wani bashi da ya ja maka wani amfani na duniya bashi yana jan amfanin lahira ne kawai in har ka ci wata moriya ta bashi a nan duniya to ya zama riba ka ji dan magajiya ke salafus salih fa in kila in kuwa da za a ce inna tahrima fihi li haqqi az-zawj khassa fa idha qadima alayhi faqad asqata haqqahu fa saqata da kuma za a ce to ai in haƙin ya tabbata namijin ne cewa in ya saki mace a haila shine zai cutu ko to dan haka in ya tinkaru wannan abu to ya watsar da haƙin nashi dan haka haƙin nashi ya fadi har wa yau dai sai a ce wannan magana ma ba za a karbe ta ba mun fahimci wannan da kyau ko to malam yace wa in annana bi annahu li haqqi almar'a lam yamna nufuhu wa wuqu'uhu aidan koda ya tabbata cewa an kawo dalilin cewa haqqin da isa aka ce ka asaki mata tana haila haqqin mata ne ko yace ba abin da zai hana mijin ya zartar da sakin ko kuma ya afkar da sakin to mun igiya a hannun shi take ina fata an gane fa in radiya al mar'a fa inna ridha al mar'a bil talaqi ghayr mu'tabar ai irin wannan halin ainihin wato neman yardan matar to ba abu ne wanda yake ba a lura ba li wuqu'ihi inda jami'il muslimina saboda dukkan musulmi sun hadu akan cewa saki in ya faru a cikin haila to ya afku kun gane duk musulmi sun hadu akan ya afku لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوه باب وقتن ده suka saba sai ƴan wasu tsiraru daga cikin ƴan shi'a da makamantansu su ne kawai suka saba amma musulmi gaba ɗaya sun hadu akan cewa in mutun ya saki mace tana cikin haila to saki ya afku kama anna ridha ar-rafiq bil itq ghayr mu'tabar kamar bawa ne za a yanta shi sai ce bai yadda ba in yace bai yadda ba kai mai gidan shi kace ka yanta shi bai yanta ba matar ka ce zaka sake ta sai ta ce bata yadda ba sai ka ce ka sake ta sai ta ce ita dai bata yadda ba saki yayi sai dai ɗan boko arna arna daga cikin ɗan boko sai ta ce no zaka bata saku ba zaka ce zaka kai shi kotu kuma ta kai shi ta dauki lawyer kuma ta defendin din shi saboda tsamar kafirci to waɗannan su ne asalin ƴan boko ƴan wuta da ake ciki Allah ya ce ka ba su kuma zan ce wai mata ma tana sakin miji a boko mata tana sakin miji ya ce I divorce you I am no more interested in you ba ni buƙatar ka na sake ka kaga waɗannan kafirci Allah ya kiyaye sai ce walau tabarrara bihi walakin idza tadarrarat almar'a bidhalika wa kana qad baqiya shay'un min talaqiha umira az-zawju birtijaiha idan har aka saki mata tana cikin haila an fahimta idan akwai sauran igiyoyi to aka ce an umarci mijin ya dawo da ita kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibn umara birtijai zawjatihi kamar yadda manzon Allah ya sa ibn umar ya saki mata shi ya saki mata shi tana cikin haila sai mata ta je ta gaya wa umar maman mijinta kenan sirkinta cewa danka ya saki ni na haila sai Umar ya je gaya manzon Allah kaga yaron nan ya saki matar shi tana haila sai manzon Allah ya umarci Ibn Umar birtijai zawjati cewa ya dawo da matar ta shi talafiyan minhu li darariha saboda ya zama dan kada ya cutar da ita wa talafiyan minhu lima waqa'a minhu min al-talaqi muhammad saboda shi kuma yin haka ne ya afka cikin saki da yake haramu hatta la tasira baynunatihi baynunatuhu minhu nashi'atan an talaqi muharram har yadda zai zama rabuwa auren su tsakanin shi da ita zai zama daga sake ne wanda yake haramun ba وليتمكن من طلاقها على وجه المباح dan ya samu damar sakin ta saki a irin halin da ya halatta fatahsulu ibanatuha ala hadha alwajhi sai zama amma tayi nifa da shi to tayi nifa da shi ne ta hanyar saki wanda shari'a ta yarda domin daga saki daya ana iya rabuwa har abada ai ko zaka iya sakin mace saki daya kuma ai jin duniya kace ba zaka koma da ita ba kaga ya zama bainuna an rabu kenan an yi nifa da juna to in har haka zata fari ya zama asalin sakin da haka ta faru sake ne wanda shari'a ta yarda da shi shine sake a halin tsarki ko kuma sake a halin ciki ya bayyana jama'a kun gane wannan da kyau ko to wadannan jama'a a takaice su ne takaitattun abubuwan da malam ya ka a cikin wannan littafi nashi Jami'ul Ulum wal Hikam Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce abi mu bashin bangare na farko na maganar bid'a da ke cikin wannan hadisi sai an zo ainihin hadisin sahabi Irbad dan Sariya insha Allah ta'ala abin da ya rage mana yanzu mu amsa wata tambaya Allah madaukakin sarki ya ce idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah idan aka kira sallah ranar juma'a ku kinsa ku tafi wurin ambaton Allah ambaton Allah anan shine sallah kiran sallah jama'a ranar juma'a guda ɗaya ne haka qur'ani da sunna suka yi nuni annan Allah ya ce idza nudiya lis-salati idan an kira sallah kiran sallah nan guda ɗaya ne haka hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin yake zamanin as-siddiq al-akbar Abu Bakr haka yake zamanin Umar haka yake zamanin Uthman sai Uthman ya lura jama'a gari sun yi yawa Madina ta ƙara fadi kasuwanci ya haɓaka sai a zo a kira sallah har sai sallar juma'a wani yana can yana sai da sayarwa sayyidina Uthman yana da ainihin wani gidan sama a cikin kasuwar Madina sai ya sa tsakar rana kafin ai sallah din sai a je sai a hau saman gidan sai a kira sallar juma'a in aka kira sallar juma'a sai zan an fadakar da mutane to sannan sai kuma a zo in ya hau minbari sai kuma a je a kira sallah ainihin asalin wanda Annabi ya bar mutane aka yi wannan kiran sallah Uthman yayi shi ne dan maslaha dan biyan buƙatar da ta taso mai a wannan lokaci saboda wannan matsalar da ake samu dan haka daga cikin malamai kakab babu wanda ya bid'antar da Uthman in ba Khumaini ba Khumaini ne da yake makiyin sayyidina Uthman ne a cikin littafin shi mai suna Tahrirul Wasila sai ce wannan kiran sallah haramun ne kuma bid'a ce ta zalunci abin da ya kawo mai wannan ba wai maganar fiqhu bace siyasa ce ta kiyayyar sahabbai amma mu abin da muke cewa yayin da muka wayi gari babu da buƙatar wannan kiran sallah da Uthman ya kawo a yanzu saboda illa dalilin da yasa Uthman ya kawo shine saboda kiran sallah baya kaiwa mutane Allah ya sauya mana wannan azamin nan mu da kayan daga murya na zamani dan akwai ga masallacin juma'a mu aljami'us salafi kiran sallah kwaya dai muke rak ba mu taba yin kiran sallah juma'a in kana son ganin bayani ka karanta littafin iktida'u bisunna na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da littafin al-iktisam na al-Imam Shafi'i da littafin al-ajibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a ka samu wadannan littafai ka karanta dan haka muna kira zuwa ga ahlus sunna su daina wannan kiran sallah da ake cewa kiran sallar wanka wanda sayyidina Uthman ya kawo shi dan bukata yanzu mun waye gari ba mu da bukatar shi ina fatar mun gane na biyu a sani da cewa babu kyau kiran sallah a cikin masallaci babu inda kiran sallah ya zo a cikin masallaci ranar juma'a da ake tsayawa gaban liman a kira sallah a ranar juma'a wannan bid'a ce wanda wani sarki na gargajiya ne ya kawo ta bayan shekara 500 da fara musulunci saboda haka a ji tsoron Allah a bari a karanta littafin Istida'u Sirat al-Mustaqim mukhalafat ashab al-jahim ina fatan mun gane idan jama'a suka gane wannan to yanzu shari'ar musulunci da take cewa in an kira sallah ranar juma'a to ku bar komai ku taho zuwa ga ambaton Allah wannan kiran sallah ake magana kenan wanda Annabi ya zo da shi ba wancan da Uthman ya kawo dan biyan buƙatar da ya taso mishi ba saboda haka kiran sallah da ake yi wanda daga shi sai ai huduba to duk hukunci hukunci akan shi suka rataya idan jama'a sun fahimci wannan maganar da kyau to ranar juma'a aka kira sallah ina hukuncin yin ciniki yin ciniki haramun ne domin Allah ya ce fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a yace ku kinta ku tafi ambaton Allah ku bar kinki. To wannan nahayi ne, hani ne. To halin nahayi kuna ya katadil fasad, shi wannan hanin cinikin da aka yi yana hukunta lalacewar wannan cinikin? Eh, yana hukuntawa. Ina ma'anar wannan magana, an kira sallah ranar Juma'a, sai ka zo ka ce nawa wannan, sai aka ce naira goma, sai ka kawo naira goma, sai ka bayar, sai ka dauki abin, wannan cinikin bai kullu ba. A ka'idar shari'ar musulunci, in an idar da sallar sai an zo ka aje, ka tuba, an sake yin cinikin, ka ce nawa, a ce kaza, ka kawo kuɗin ka bayar, cinikin ya lalace wancan. Annahi hunaka yaqtabil fasad. Ina fatan mun gane. To sai na gina mana wata matsala a jiki tun shekaran jiya da muke karatu, na ce to yanzu wannan hanin da aka yi sai ya zama ba wai littafi ne ka siya ba, ba kuma wani abu ne ka siya ba, dadduma ce ka siya. Da ka siya daddumar kuma sai ka tafi kai wannan sallar Juma'a a jiki a kanta. Sallar Juma'a ta ba shi ko kuwa? Cinki dai ya ɓaci. Cinki ya ɓaci ƙaunar wa'ida, babu shakka cinki bai yiwu ba. To amma sallar Juma'ar da kai akan wannan daddumar da cinikinta bai yiwu ba, ita ta yi sallar ta yi. Domin ba sallar ce take da alaƙa da ainihin wannan cinikin ba, ita daddumar ce take da alaƙa. Kamar yadda a baya mun faɗa maka, idan wani ya sato ruwa ko kai ka sato ruwa ka zo kai alwala da shi, alwalar ta yi, ana nan ana bin ka bashin kuma wannan satar da kai. Nafsu shai ita ce matsalar da ake magana, tura kawai da gana. Wai masu sai da ruwa a masallatan Juma'a, an kira sallah amma suna nan suna ta tsince ruwa. To alwala wannan cinikin ya haramta. To alwala da kai da wannan ruwan na haramun, na cinikin haramun. Alwala ta yi ko ko ta yi, ana nan kuma ana bin laifinka da kai ka tuba. Ya yi ciniki. Bashi menene? Bashi menene? Ciniki ne. An yi lokacin bayan an kira sallah, sai ga mutum ya zo ya durƙusa ya ɗauka, an yi zo ya ce kai yaro nawa ne ruwanka? Ai bashi ya ci ɗazu. Bashi ma ciniki ne. Ma'anar wannan shi ne lallai mutum ya kintso da wuri kenan. Shi ya sa Allah ya ce fas'au ila zikrillah wa dharul bay'a. Alaikum salam wa rahmatullah. Babu inda aka ce masallatan gari su yi sallah a lokaci guda. Yayin da mu muke son mu yi sallar Juma'a ƙarfe 9 ko ƙarfe 10 ko ƙarfe 11 ko ƙarfe 2, wani masallacin kuma ƙarfe 1 za su yi, wani ƙarfe 2 za su yi, wani 2 da rabi za su yi. To ba za a ce wai saboda wannan dokar in an kira sallah ya zama haramun ba, a'a, abin nisbiya ne, zan warware muku shi yau. Misali, ni yanzu da nake da wannan shago da nake sai da yadiddika, wani masallacin zan je? Masallacin da za a yi sallar Juma'a ƙarfe 9. To ana kiran sallar Juma'a, to ciniki ya haramta gare ni da ni ake nan. Kai kuma da za ka je masallacin da za a yi ƙarfe 1 ba, ba da kai ake ba, don suka ci gaba da sayanka da sayarwa. Ni kuma in na je na dawo na zauna ɗan ƙarfe 9 na buɗe, aka kira naka na ƙarfe 1, to ba da ni ake ba, da kai ake. Na? Ranar wanne za ka je? Ranar da za ka je, wanne za ka je, shi ne hukuncin zai rafi za ka yi. Matsala ce mai sauƙi. To ka ji wani? Akwai mafita ga wannan. Kun gane? Na tara mashin a nan kasuwar Mutiya, zan tafi sabon gari sallah. To yanzu ina zuwa na miƙa mai naira 20, mai aka yi ciniki? Aka yi ba ciniki aka yi ba. A nan Imam al-Bukhari ya kawo mafita. Kun san cewa sahabbai suna yin acaɓa?
sabai suna yin asaba da daki da doki da alfadar yana cikin sahihul bukhari da bukhari yazo sai ya wani istinbati ya fitar da wani hukunci cikin ilimi yace shin abinda aka san farashin shi dama shin kullun aka zo sai an yi ciniki sai ce a'a sai ce dalilin sai ce ga sabai suna yin asaba suna yin asfar da daki da ka zo kawai sai ka ce mai daki juya juya mu tafi da ya juya yana kai ka kawai sai ka kawo naira 20 ka bashi sai ce an riga an kulla wannan cinikin tun a can so da ka yi biya ne aka yi ciniki daban kuma biya daban alhamdulillah an fata koyan kasuwa ma zaman lafiya ko an ta koyan kasuwa kamar mata ne in ka tara su ka ne musu wa'azi akan satar shefani ran nan ba su bari a yi karatu wannan ta rage fiye biyu wannan ta rage shinkafa a'a mata da yara da marasa lafiya da matafiya wannan haramcin ciniki bai shafe su ba saboda hadisin Abu Dauda kyakkyawan hadisi ya ce sallar juma'a ba wajiba bace akan waɗannan guda hudu to don haka mata wannan bai shafe su ba sai dai matar da ta yi azumin za ta tafi sallar juma'a to wannan hukuncin ya shafe su amma tana zaune a cikin gida za ta ci gaba da sayanta da sayarwa da yara da marasa lafiya da matafiya amma wanda daga cikin waɗannan yayi azumar zai taho sallah to kuma hukuncin ya kama shi wallahi a'lam Allah ya jima eh ko kasuwanci kaje ka je kasuwanci kano yan kasuwa suna ta shiryawa za su tafi sai kuma ka gama hada kayan ka sai ka toko babban bai ka shigo mota an ce sallar juma'a baka ce kai mata fili ina zo an ka samu kai azhar ɗinka kafa ba in kuma kai sallar ba ta bace ba ta yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Now, to. Now, now, now. Matan nawa ne yake da su? Now, now. 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 To, ga sura tambayar shi ga wanda ke nesa da shi ba. Mutum ne yake da mata hudu sai ya saki daya wannan ɗaya da ya saki sai ainihin ta tafi da kwana bakwai ko kwana goma wato kafin ta gama idda an fahimta sai ne sabon aure ina hukuncin wannan sabon auren ba a hukunta wannan sabon auren sai an binciki yaya sakin da ke tsakanin shi da waccan matar misali waccan matar sakin da ya mata shine na ƙarshe dama ya taɓa mata saki na ɗaya ya taɓa mata na biyu yau sai mata na uku ta fita daga cikin halar auren shi gaba daya ko kun fahimta a irin wannan halin sai ya auro wata sai mai gurbinta to ya halarta amma a'a saki ɗaya ne yau ya fara mata saki ko kuma wannan shine na biyu wato da sauran igiya to in ya sake ta bai halarta ya auro wata ya mai ba sai ita waccan ta gama iddanta idan kuwa har ya auri wata a halin waccan bata gama idda ba wanda saki na ɗaya ne ya mata yau ko na biyu to ana daura wannan auren ya baci bai dauru ba sabon auren ki Allah ya kyauta wa alaikum assalam wa rahmatullahi to wannan matsalar mun fara tattaunawa amma muna da gaba da zamu zo mu daddala wuri akan ta don haka ba zan amsa ta a yanzu sai dai in ishara a koma baya sai dai bari in fadi matsalar kawai don kowa ya kwana da ita ya tashi da ita zuwa ran da zamu mutum yana da mata biyu yana da Aisha yana da Fatima sai bugo waya yana so zai saki Aisha sai Fatima da karambani sai ta dauka sai ce Aisha ce sai ta ce eh sai ce na sake sai wasu malamai suka ce to dukansu sun saku Aisha ta saku da niyya Thank you. wannan matsala da yasa nake muku matsalolin da suke mun ruwa da take cikin ta a hankali dai kai kara ai misali na'am yayin da shari'a ba ta lura da yin shari'a ba ta da wannan abinda shari'a take da shi shiru guda uku ko duk ciki ma shi inda yake rayuwa idan duki yayi zuwa da duk ya kalle kai zuwa da yake kariya da shi da aka da shi an zo ai mata dole Allah sai take tana da shi menene shaida duke ga mutum hudu fadanda ba su kama amma ya ba su kudi ne su rufa musu a cikin sai ga yake kira mutum hudu da farko tukuna sai an dubi shin mutane hudun nan masu mutum ko dai eh to shikenan yayi sai na tsara aka shi idan kuma ba eh ba fa ba ta da hujja ke ko in yayi sai shi kai dan ga koda mace sai ta zo da ciki ta ce wane ne mata har yau sai in yayi ikrari ne ikrari da za a yi dora akan dan haka ga wannan mata al-Ghazaliya ta zo ta ce annabi wannan cikin shi ne ne bai ce waye ba don haka ce waye yanzu magana ta zama sabuwa hadisin da muka ishara kuwa shi mutumin ne da yazo yace dana yayi zina da matar mai gidan shi kiran matar da shi ne babu labarin ne shi yasa annabi yake aje a gidan shi da zuwa yace yayi zina ba a cewa dawa tare da cewa an san ba a gidan shi kadai amma a shari'a mutum zai ce yayi zina sai a ce za a kai da hukunci ba za a ce to dawa ba dalilin saboda hadisin ma'i ma'i da zai ce yayi zina ne da yake ita ma wanda kai da ita ne amma da ya ce da wanke shi ne sai a yi ne nan ne mutu kuma ba hukun da za a ga sai dai ikrari Allah ya kiyaye ka to wa alaikum assalam wa rahmatullahi kamo mu mai da filin kan da yake kuma eh na gona ma haka gonan nan magana ita ce mutum ya ji gona sai kamar ya wanda kan yi na gona sai a launa abin da ta kasa dai shi gaba da gona ne sai ya zama abin da zai yi shi ne ma'anar gona ta ce rubun ta kan da ba a yanzu ita ce sai da kada kuma shi kuma ba za ka iya nan da gona ka tafi da amma gona in tana da takardu sai a ba ka takardun gona sai karke gidan yana da takardu sai karke amma za ka iya daukar hayar gonar a wurin su kana biyan su ayyar samu ya biya na'am haya ya bambanka aro ko kuwa haya ko kuwa a madadin jingina ka inda a madadin jingina ce kullu qardin jalaba nafa'in fa huwa ne duk bashin da ya jawo maka amfani ya zama da الحديث السادس حديث نشيدا حديث نشيدا عن ابي عبد الله ان عمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم الحديث السادس حديث نجد بالسنجرين يولى اللتاسي عن أبي عبد الله إذا رضا من عبد الله عن نعمان بن بشير نعمان بن بشير anan idan da mai tambaya zai tambaya saboda nahawu zai iya cewa me yasa annu'man ya dauki kasara ina yan haya islami yan jama'atu kullal bu'aramit sani san karaukarau AFDE wane ne zai iya bamu dalilin da yasa sunan annu'man ya dauki kasara na tantar da saboda ya goda ma'arifa ha ba huwa jawabu shafi al-kafi al-waqi an al-as'ilat al-mutaqaddima ku duba jama'a harafin an shi ya maida wannan suna ya zama abi asalin shi abu ne abu abdullahi amma sai zama an abi abdullahi daga baban abdullahi asma'u sitta aka ce turfa'u bimaza bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya ina fatan mun gane hadha alal mashhur walil asma'ul khamsa walil asma'il a walil asma'is sitta wajhun akhar wa huwa al bina asma'u sitta in kaso zaka iya barin su gaba ɗaya su tafi haka a gini ja'a abubakar ra'aytu abubakar ذهبت الى ابو بكر ولهذا الوجه وجه في العربيه لكن المشهور الانصراف او التصنيف شنو ان يزو ده معرفه يزو ده واو ان يزو ده نصب يزو ده الف ان يزو ده كسره او جر يزو ده ياء جاء ابو بكر ابو تزما فاعل مرفوع كو وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء السته وهو مضاف بكر مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره ان غاني تو هكذا كاين الاعرابي رايت ابا بكر ابا سيكتي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف لانه من اسماء السته وهو مضاف بكر مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره هكا بقى الاعراب ده ام بو كو عند سكي كرنت عربي او انجلش لانجويج كو لينجويستيك وانا شايف كده فاست شنو اتس ان افري وورد ان ذا سنتنس كان مين اني بوزيشن ايه وانا ادفرب لي وانا ادجكتيف لي وانا فيرب لي وانا اني سبجكت لي وانا اوبجكت اوف ذا سنتنس idan baka san wannan a cikin harshe ba to kana da matsala dan zaka zan wanda yayi aiki ba zaka iya gane shi ba wanda aiki ya fada kai ba zaka iya gane shi sannan kuma sai ka je ka koyi balaga da adab da makarantan haka wadanda su kuma za su sa harshen yayi armashi shine phonetic phonology syntax da makarantan su gashi nan ka je duka koya ka zo kana magana magana ka zama akwai hikima a ciki to anan da yace an abi abdullahi daga baban Abdullahi sai ce An-Nu'man ibn Bashir yanzu An-Nu'man ibn Bashir wannan jumlar menene matsayin ta a cikin wannan jumlar kuma gaba ɗaya badal ce ta bayo a dauki mutane kuma ta wani wuri da ban kaji ba kafara a yanzu gaskiya jama'a dole abi a koyi nahwu dole a koyi nahwu dole a koyi larabci a kware da larabci jama'a saboda nahwu da larabci shine buhun da Allah ya zuba al-Qur'ani a ciki idan buhun ya fuje ya huje ba alamari ya lalace dan haka kowa yake koyi larabci kamar ɗan boko duk kosin da kake kaje ka kware da turanci in ba haka ba sai ka zo ka buga wannan saboda duk ana cewa I am a student in 1972 alhamdulillah ka buga ba ka iya bambanta partial the past participle the present simple tense da wane ne ba ka iya bambanta conjunction ba ka iya bambanta kaza sai da al'amari ya zo ya faɗi Allah ya kiyaye dan haka ku kiyaye jama'a sunan Nu'man a larabci jama'a ga wata ka'ida duk sunan da Alu baki ya karya shi to baya daukar kafara kamar Aisha bibi Aisha Alif baki ya karya sunan a tsakiya kamar Fatima Alu baki ya karya shi kamar Uthman Alu baki ya karya shi ko to baya daukar kafara amma in aka sa mai Alu lanjaye a farkon shi to kuma sai ya dauki kafara shine malamin ne ba da ansa me yasa sunan Nu'man anan ya dauki kafara sai ka ce lil ma'rifa ni dukulil ma'rifa alai saboda ma'rifa ta shige shi wannan dattijo sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Nu'man dan Bashir an gane ko wasu suna kasu bambanta bambancin Nu'man da Luqman Luqman daban an gane Nu'man kuma daban Nu'man dan Bashir radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda da dan da Umar bin Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam قال يكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما من الله إراد أمينة الله سبت أغنيشي يقول ينا تشيوا أنا بني إنسوري مرمانا جماعة نايمك تنبيهي سنبايا سوى غنسك بنك ركاد إيتا نذكر أربعون حديث ود سمير ابن أمين الزحيري تحقيقي ود كما يتنجا عمكم نذكر بلوغ المران سمير تحقيقي إيتا daga asalin rubutun hannun bulogul mara haka wannan nukar ne kuma in Allah ya so ana nan ana buga mana ita zan to muku da ita in an je Ramadan abin Umara da Ramadan real hudu ne suke ce da ita din da shi Samir yayi fada akai yace kin sa ta da tsada yan kasuwa ce dan mun haka kura da nan bugu kada ka karban kudi shi yace ya ce bai kada ta wuce real din amma kaga gashi nan gashi real hudu ne suke ce ba wai yan kasuwa in dai kai akara makalla akara makalla su ne su kwace ne sai kuma su kaga da akarma kanna don Allah ya amfaka fi sirri dan haka ne yiwa ku dan rinka jin akwai bambanci asalin wannan nuska daga hannun nawawi zaka ji inda zai wani ta'alliki shi ma a yau sai ce innal halala bayyinun halal a bayyana take duk abin da yake halal ne a bayyana yake duk wanda ya ɗibo ruwa kar ya san wannan menene halal ne to duk wanda ya ɗibo giya kuma ya tabbatar wannan giya shi ya san ne haram والحرام بين كما حرام ما ابينتك to kun ga ataku ne suka za ku ga innal halala bayyin wa innal harama bayyin amma anan wal harama bayyin babu wa innaka wa bainahuma mushtabihatun atakanin su kuma akwai abubuwa masu rikici ataku ne suka sai ku ga wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nasu yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan abubuwan masu rikici ba jama'a ku tsaya ku fahimci hadisin nan da kyau halal a bayyana take haram a bayyana take to a tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa waɗanda suna da rikici in ka kalle su nan sai ka ga kamar halal ne in ka kalle su nan sai ka ga kamar haram ne to mafi yawancin mutane ba su san irin waɗannan abubuwan ba idan mafi yawancin mutane ba su sani ba to mafi karancin mutane kuma ba kaɗan daga cikin mutane ba sun san su kai waɗannan kaɗan daga cikin mutanen ne shi ne Allah yake kira a wani wuri yake warrasikhuna fil ilmi masu zurfin ilimi shi ne Allah yake ishara akan wata kabiya da yake cewa ma ya'lamuhum illa qalil wala tumari fihim illa mira'un ashabul kahfi waɗannan samari su nawa ne wanzu suka ce kaza wanzu suka ce kaza wanzu suka ce kaza to Ibn Abbas yace ni ina daga cikin ɗan kaɗan ɗin da muka sani ni ba yake annabi ya gaya yace su kaza saboda haka abin da ya zan mafi yawancin mutane ba su sani ba to shine za su san kici wani yace haram wani yace halal wani yace kaza sai a san kici amma za a samu kaɗan daga cikin mutane kuma waɗanda suka sani wannan magana ta hukunta dole a cikin al'umma a samu masu zurfin ilimi ba daidai bane ya zama ku zauna duk gaba ɗayan ku kowa aka taba ba ma ne bane karatu a dole ne a samu ƙwararrun malamai waɗanda in matsaloli sun taso za a koma su je su yi wa mutane bayanin menene suka waɗannan matsaloli amma matsala ta taso a ce gaba ɗayan ku ta kwantar da ku saboda me saboda ba a tattali malamai ƙwararru ba an yi gangarci a nan dan haka yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai waye wasu yana karantar da su ilimi wanda zai dafa su a matsayin su malamai ne na musamman domin zai yiwa al'umma dole akwai malamai malamai masu zurfin ilimi akwai kuma malaman islamiyya waɗanda dirasa manhajiyya kawai za su karanta ma'ana syllabus za a ba su a ce ku karantar da nan amma a cikin syllabus din da zai rikice sai an nemo malami akwai irin ko wanda baka ba shi syllabus kace kaga eh abin da nake so ka sa yaran nan su haddace daga suratul yasin har zuwa suratul mulk zai iya sa yaran su haddace gaba daya amma akwai wata alama a cikin rubutu in yaran suka tambaye su shi ma da kai don haka sai babu masu zurfin ilimi fa sun samu matsala annan zan tsaya a ce dole ne al'ummar musulmi su dauki wata dabi'a ta tattalar wa musulunci malamai ƙwararru kuma gogaggu waɗanda za su daidai da buƙatar al'umma kuma su biya wa al'ummar buƙata kuma su walwale wa mutane matsaloli na addini in ba haka ba inna da za ta faru ita ce za a samu musulmi za su taso su rinka ganin gazawar musulmi cewa musulunci baya biyan buƙatu musulunci baya daidai da zamani. Wannan sai ya haifar da sai a rika samun musulmi suna karkata zuwa ga ko dai fasikanci ko lalacewa ko kuma suna riga suna barin addini. Kuma kun fahimci magana ta? Domin duk sanda matsala ta taso wa musulmi, yanzu misali jama'a, kun san dalilin da ya sa Sheikh Wahid Abdussalam Bali ya rubuta littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wa Shaytan? Ya faɗa a muqaddimar littafin ya ce, ya ga cewa daga cikin alherin da manzon Allah ya zo da shi na Qur'ani shi ne a karanta Al-Qur'ani a yi wa marasa lafiya addu'a, tunda Allah ya ce wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun. Allah ya ce yana saukar da Qur'ani wanda yake waraka ce da kuma biyan bukata ga ainihin mu'mini. To amma kuma ga Qur'anin musulmi na karantawa, sai cuta aljani sai ta kama musulmi kuma sai ya bar Qur'ani sai ta tsorin boka. Sai cuta aljani sai ta kama musulmi sai ya tafi coci, ya ce za a je a mishi ainihin addu'a a coci. Ya ce to ne za ka sai ga dole ya tashi ya fadada bincike sakamakon wannan bincike shi ne ya rubuta wannan littafi. Yanzu wannan littafi ba ya taimaka wa musulmi ba kenan daga kare su daga zuwa wurin boka da zuwa wurin coci domin addu'a ta kiristoci, su irin waɗannan malaman ake bukata. Amma matsala ta kai wa musulmi wuya a tattara malaman musulunci a ce su fitar da mabuda, yanzu suna ta jiɗi-jiɗi suna magana ma da ba su san mecece ma'anar maganar ba. Yarinya ce tana yin digiri a kan musulunci a jami'ar Maiduguri, Department na Islamic Studies. Sai ta ɗauki project da za ta rubutu a kai akan artificial insemination. To matsalar ita dai ba bahaushiya ba ce, babarbariya ce ko shuwa Arab, Hausar ba isar ta ce ba. Na biyu kuma tsarin karatun musulunci ne irin na Najeriya da Turanci ake yi, yadda ba ta jin Hausa haka ba ta jin Larabci. Daga barbarci sai kan nutse shuwa Arab sai Turanci. To matsalar da ta samu sai ta kai yawo wurin malamai tana cewa tana son ne ke research akan artificial insemination. To mene ne artificial insemination? Mene ne wannan da Hausa sai take to ita ma bata sani ake kira shi da Hausa. To da Larabci ake kira shi. Ita dai ga sunan shi da ta sani. To in kuma za ta yi bayani a fahimta sai dai ta yi da yaran da ta iya, shine Turanci ko Kanuri ko Shuwa'ara. To yanzu wannan ai abin kunya ne a ce musulunci ya samu kanshi a gazawar malaman da za su iya sashi su mata bayani da mata waraka. Akwai abin kunya a ce. Domin yanzu wannan matsalar in aka tafi taro na duniya za a yi, to taron ko dai a yi shi da Turanci ko a yi shi da Larabci, ba za a yi shi da Hausa ba. Matsalar da muka tattauna a baya jama'a akan ƴaƴan kwalba, matar ka baka haihuwa kai ma baka haihuwa, sai a ɗibo maniyyinka a ɗibo maniyyinka sai a je a haɗa a wata kwalba, in ɗaya kai nuna sai a dawo da shi cikin mahaifar matarka ta haife shi ko kuma a bar shi ya girma a kwalbar. Ina hukuncin wannan a musulunci? Mun tattauna ta ne ka saurari karatu cikin baya da muka. Ash-Shahidul Akbar, babu shakka muna buƙatar malamai waɗanda za su yi daidai da gogayya ga zamanin nan. Dan haka malamai suka ce daga cikin sakafatul da'iya a samu mai da'awa wanda zai zama mai cikakkiyar wayewar kai, sai ya cika sharuɗa uku. Ku kiyaye sharaɗin farko, sai ya zan yana da imani, imani irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Na biyu sai ya zan yana da ilimi. Na uku sai ya zan yana da thakafa, wayewar kai. Imani, ilimi, ilimi game da me? Game da addini. Na uku wayewar kai. To wayewar kan nan sai suka ce ana buƙatar yanzu yana da al-thaqafatu lijtima'iyya, wayewar kai ta zamantakewa. Mutumin da ke rayuwa a Zaria, in ka ɗauke shi ka kai shi Maiduguri kace ya wa'azi, idan ya ɗauko irin tsarin wa'azin Zaria ya yi a Maiduguri, to wannan bai da wayewar kai ba gida biyu. Domin li kulli makanin maqal, kowane wuri akwai irin maganar da ake yi. To in yanzu zai tafiyar da al'umma gaba ɗaya daban-daban ce al'umma amma da usulubi iri ɗaya, to wannan bai da wayewar kai a lijtima'iyya. Sannan ya samu al-thaqafa al-lughawiyya, al-thaqafa al-lughawiyya, musuluncin nan da zai yada idan ya isa Kaduna, to ya san cewa Kaduna ba irin ƴan Najeriya bane, Kaduna ba irin ƴan Kano bane, Kaduna ba irin ƴan Sokoto bane. idan ya isa yana wa'azin shi a Zaria ko a Sokoto ko a Katsina ko a Kebbi yana isa Kaduna ko ya shiga Abuja ko Port Harcourt to tsarin wa'azin nashi dole ne dauki salo anan karshen ta sai ya dauko wani yare yayi da shi wanda zai dace da wannan wuri ko kuma sai ya rinka gausa yana yana tudawa da wasu yarurruka waɗanda su za su sa mutane su fahimta sannan sai ka kira as-saqafatul lughawiyya wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'awar shi ta yafi annabi yana da saqafa lughawiyya karanta qur'ani ku gani qur'ani da lahaja nawa yake jama'a akwai hafsanci akwai warshanci akwai kalunanci akwai hamzanci larabci ne amma kuma salo daban-daban yau da baka tafi Sokoto kana wa'azi kace kofa wani ba Sokoto ba zai fahimci kamar sai ka ce gambu amma kuma Hausa ce sai ka ce gambu sannan zai fahimce ka in ka ce za a yi wa'azi kofar gidan wane zai fahimta sai ka ce za a yi wa'azi garkan wane kaga wannan sakafa ce lughawiyya to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan ana buƙatar masu wa'azoji su san idan baka san waɗannan abubuwan ba to da'awar ka ba da'awa ce alaniya ba ba ta wakilta irin da'awa alaniya da'awa ce da ke wakiltar da'awa irin annabawan da suka gabata akwai annabin da an aiko shi ne iyakar anguwar su kawai don haka kai ma iyakar da'awar ka iya anguwar ku Allah ya saka da alheri amma ba ta misaltuwa da da'awa alaniya to ku duk wanda zai da'awa a wannan al'umma so ake da'awar shi ta zama da'awa alaniya yau sha mutane ba ganganci ba za su je Makka sai wai za su wa'azi ko sai sai za su tara mutane za su wa'azi duniya ko sun yi na local gaban a nan sun yi na anguwa sun yi na jiha sun yi na kasa ko kuma za su yi na duniya a can kuma da Hausa ai tunda na duniya ne sai ku yi da Larabci kai Allah kiyaye amin sai ke cewa da yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan abubuwan masu shubha ba masu rikici ba kuma ni taka shubuhati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya taka tsantsan ya kiyaye waɗannan abubuwa masu rikici daga cikin suwa daga cikin mutanen nan masu yawa ku gane ta hadisi ne yake nufi haram a bayyana take halal a bayyana take ko amma tsakanin su akwai abubuwa masu rikici mutane da yawa ba su san su ba mutane da ban san su ba kaɗan sun sani ke da to sai annabi ya ce wanda ya taka tsantsan ya kauce wa duk abin da ke da rikici daga cikin mutanen nan masu yawa ke daga cikin kaɗan din ba su abin da ya da rikici gare su don haka ba wani taka tsantsan duk abin da suka gane cewa wannan haram ne su bashi wannan halal ne su amma kai da kake cikin ayyuhan nasu masu yawa kafiru minan nasu inna in daga cikin su kace kaza ya rikita ka to kamar amma wani in yana daga cikin kalilun minan nasi da suka sani to in ya san haram ne bane in ya san halal ne kuma ya halalta ne dan ku fahimta dan ba duk abin da mutane suka gano cewa shubha ne kuma dole ne kowa mai bari ba idan wani yana daga cikin kalilun minan nasi da ya sani to ku ne fa yake wajibi ku bari amma shi ba lallai ya bari kun fahimta jama'a yawa duk wanda ya ainihin wato bar irin waɗannan abubuwa masu rikici istabra al-dinihi wa irdi to ya kubuta da ainihin wato addinin shi da kuma mutuncin shi anan sai al-imam an-nawawi asharhin ne a ta'liqin da yawa wannan arba'un hadith ku saurara ku sai yake ai sa na dinu taki ya addinin shi duk abin da ilimin ka bai kai ba baka gane kaza haram ne kaza halal ba to abin ne shine kaucewa wannan abu kaucewa ta hanya da kaucewa farko ka janye jikinka kaucewa ta biyu ka ja bakinka kai shi mutanen yanzu galibi duk abin da ya rikita su suka bashi da jiki amma da baka ba sai su shiga ciki sanda muka yanka doki muka tuna mu a wurin mu cin doki ba shubha bane halal ne amma kasirun minan nasi sai ba su bane ba to su bari shi ya tuna su zaman lafiya to da suka bari kuma sai su jama ki su shiru to kasirun minan nasu din nan baka ka dauka wai ayyuhan nasu kawai hatta malamai a cikin wadanda ake ganin malamai sai ka ji wani ya zo gidan rediyo ne kai sai ce to kai kaga mace ne shanu ne zaka ci doki to kaga wannan ba fa hujja ya kawo ba to kaga anan menene kiyaye addini shine yadda ya janye jikin shi ba zai ci ba ko to kuma ya jama ki shi shiru haka tabbai sai ce ban sani to da yawanci mutane na kaucewa shubuha da jika amma kuma ba sa kauce mata da baki. Zamu zo mu samu wani hadisi ne hadari jama'a inda za ku ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce babu abin da ke kai mutane wuta irin baki har sai da take Annabi ya ce wani sahabi ya rike harshen shi. Ina ma'anar wannan hadisin? Kun san ma'anar wannan hadisin? Duk sanda ba magana zai yi rike hadisi, duk sanda ya rike wannan sai in zai magana sai ya fita harshen sai ɗauko wancan hadisin kuma sai ya auna duk magana da zai faɗi in ba alheri ba ce to ya shuru in ya shuru to ya rike harshen. In ba haka ba sarar harshen zai yi wata magana bai sani ba to ya rike shi ko ya shi. Sai mutum ya ce ya manzon Allah kuma in muka rike harshe da milani magana ki kai tonka. Akwai abin da ke kifa mutane wuta irin harshe? Akwai abin da ke sa mutane su tsira wuri-wuri ko su kifa ɗaya kwana irin harshe? Don haka duk abin da ka san ya rikita ka baka san shi ba ka janye jikinka. In ka janye jikinka kuma ka ja bakinka ka shiru to shi ne ka kiyaye addininka wa hama'ir da kuma ya kiyaye mutuncin shi min wuqu'in nas fihi daga afkawar mutane da suka yi a cikin wannan abu kai ba za ka afka ba. To a nan ba kuma ta ba akwai kalmar famanittaqa shubuhat ko faqad istabra'a a cikin ta kunuka ko ku tsaya ku ji abin da babban muhaddisi sani ne ce yace hadha lafz wannan lafazin faqad wa in waqa'a fi kalamin nawawi kuna cikin nuskatai ko da yake a cikin maganar nawawi ya faru a cikin bugu rubutun hannun nawawi guda biyu duka rubutun duka guda biyu na nuska biyu na wannan littafi an ga faqatin sai ce wa fi sharhi muslim haka nan a cikin sharhi muslim da nawawi yayi da yayi cikin sharhi a cikin juz'i na 11 shafi na 28 illa annahu lam yaqa fi shay'in min al-usul al-khassiyya sai ne daga asalin rubutun hannu na wannan littafin 40 ne to babu wannan faqatin allati bi hawzati lil 40 ne duk rubutun hannu na 40 wanda nake da shi to babu inda wannan ne amma a cikin nuskoki guda biyu wato bugu da aka guda biyu na 40 hadis akwai wannan kama annahu ghayru mawjudin fi sahihaini yake kamar yadda yake wannan lafazin faqad babu shi a cikin Bukhari da Muslim lakinnahu jaa fi musnad abi awana sai dai a cikin riwayar wannan hadisin da Abu Awana yayi a mujalladi na 3 shafi na 397 an samu wannan faqad din to sai ka ce me yasa samiri wannan ta'alifin malaman hadisi suna da takatsantsan da Nawawi ya zo ƙarshen hadisin sai ya ce rawahu Bukhari da Muslim to da aka koma Bukhari da Muslim sai ba a ga wannan lafazin ba da a ka'ida sai ya ce rawahu Bukhari wa Muslim sai dai ya ce illa sai ce sai dai ziyada kaza ta zo a cikin musnad ko sahih na Abi Awana to rashin yin wannan shi yasa dole Samiru ya marmare wannan isharar wannan yana daga cikin aikin ta haƙiƙi jama'a Allah ya taimaka. Yace faman ittaqa shubuhati istabra al dinihi wa irdihi wanda bi ya kauce wa abubuwa masu rikici wadanda suka rikita shi ya kansa gane hukuncin shi ya kubuta da addini shi da mutuncin shi da ƙarin nasiha da ma abin da ya rikita ka kuma ba ba zai iya rikita wani ba dan gar ka dauka tunda abin nan ya rikita ka kowa ma sai ba shi. Akwai abin da akwai dalilan da ke sa abubuwa ke rikita mutane daga ciki akwai karancin ilimi daga ciki akwai rashin fahimta daga ciki akwai gaggawa wani da ya karanta abu a firgita haka sai abin ya firgita shi sai rikice sai ginin wannan rikicewar sai ce to abin yana da rikici a halin rikicin ba a karatun yake ba gaggawa shi ke ta kawo wani karancin ilimin shi ne ya kawo wani kuma karancin fahimta shi ke wani yana ne yana da karancin fahimta kuma ɗalibi ne dan uwanka abin ya rikita ka shi kuma sai zan bai rikita shi ba sai ka faruwa haka sai ga aji ɗaya malami ya zo yana fara bayani wani ya fahimta wani har a bar ajin tambaya yake yana tambaya ana ƙara bayani yana ƙara rikicewa ba haka ba ne? Haka ne na haka abu ne ko ni yaro da aka zo da ATM technology ana koya mana wani ɗan injiniya za a ganta ƙofar bai sai ka mika soka wani kati sai ka ɗan taɓa taɓa sai kuɗin su zuba aka zo da injiya ana ta nuna mana duk sai rikici sai shi gaba ɗaya shi ya rikici wannan abin ko shi ne malami ya yi abin da zai duk sai rikici wallahi bai wuce wata uku ba sai muka haɗu a Abuja, sai muka mishi wannan fushi ne irin abin da aka zama ne, sun ce shi har yanzu bai yarda da abin nan ba. Sai muka mishi yanzu ba nika gani a aikace, muka soka muka ɗan yi taɓa tantama shi kuɗi. Sun ce kuɗin nan wai daga ina suka na ce ajewa aka yi aiki. Ajewa aka yi cewa an taɓa kaza, an taɓa kaza, an sa kati kaza, akwai ƙwaƙwalwa a ciki, akwai na'urar ƙwaƙwalwar kwamfuta a ciki. Sai ka karanta kwamfuta sai ya dabara ka sai. Ƙwaƙwalwar cikin aka taɓa sai ka yi kaza. Na ce yanzu je son ɗin kai ce ya aka yi ka taɓa sai ce kana da naira kaza, sai ce to ya gane. Bayan mun gama makarantar da shekara guda kuma ni ɗalibi ne da uwanshi kuma malami mai bayani bai fahimta. To ko ni yana nan low learner ne. Shi yasa in kana FCE kana education za ka ga an ce akwai low learner, akwai wane ne learner, akwai wane ne learner. Kai malami aikinka ne ka ga ka fahimtar da kowa a aji. Shi yasa wani lokacin sai ka ji na yi wani misali a nan na ƴan yara. Wani in ba a yi wannan misalin ba zai fahimta ba. Wani kuma sai ka ji na ɗauko misalin da kai baka san abu, yanzu wannan ATM ɗin da na faɗa kuma ya ƙara rikita wani. To kuma wani shi ne za a yi mai misali ya fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni. ومن وقع في الشبهات وندقودي ابكى cikin abubuwa masu rikici وقع في الحرام لله يا ابكى cikin haram duk abin da kaga ya rikice maka wannan haram ne ko halal to bashi sai ka ce a ni dai bari in kawai to kana yin haka ka ابكى cikin haram ka gane yadda aka ka ابكى cikin haram saboda kana yi da shakka ne ba a yin addini da shakka sai ce karra'iyar a haula al'ima kamar dai mai ciwo ne da yake ciwo a gefen shinge ko da fence aka ce ga shinge nan an kewaye gona da shi an yi dalmi ba a so a shiga a ci amfanin gonar sai ya je yana yin ciwo a gefen wannan shingen sai annabi ya ce yushiku an yarta a fili akwai yiwuwar ya shiga ciki ya yi ciwo a cikin takuniskar zai zama yushiku an yaka a fili ko wato yarta'a ne dai yarta'a shi ne ciwo in har yana ciwo kusa da dami akwai yiwuwar wata dabba za ta kubuce ta fada ciki ko to me ya fi zaman lafiya ga makiwaci ya nesanci to duk abin da kake ga akwai shakka to ka nesance shi ina fatan mun gane ala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko wa inna li kulli malikin hima ko na mai mulki yana da iyaka ko na mai mulki yana da boundary jama'a yanzu ciyaman na local government ai akwai za ka ga da ka zo fita karamar hukuma sai ka ji an ce fawal daga karamar hukuma ka welcome to karamar hukuma ka an yi maka adabo bai bai ka fita daga karamar hukuma ka to ana fita daga wannan karamar hukuma to shi ba yalla bai bane sai in yana tare da yan karamar hukuma amma in ya shiga wancan karamar hukuma fa ba shi da alfarmar da yake da ita a can to kowanne mai mulki da ka gani akwai inda yake da iyaka ko sai ce ala wa inna hima Allahi ta'ala maharibu iyakokin Allah su ne abubuwan da Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta to nan ne iyaka gate kenan road block kenan kar ka wuce wannan gurin sai in shi yake ka wuce duk abin da Allah ya haramta to iyaka Allah ce a wannan gurin ala wa inna fil jasadi mubghatan annabi yake ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat idan ta gyaru صلاح الجسد كله ذكر فيها جاو واذا فسد انت باتي فسد الجسد كله يا باتي دك غبا دا الا كو سورارا وهي القلب يتفي الوجيا دوبا دي كيو جماعه كمان سي غا طاليل يبدوا كومي نغابوبين تلافيا لو سي غا تا كاو ايجادي دا دوغوي ريغا دا صافا دا نقابي دا صافا ان تعرف تشين دا كيرب sai ka ga wata tsaleliyar budurwa wadda ita ma ba ta gaza wannan ba kuma ba ta cinta kyau ita kuma sai ka ga in ta tashi ta sa ɗamamman wando ɗamammiyar riga ta fito da komai nata me ya kawo haka an kasa gano abu ne zuciya ita take sarrafa waɗannan abubuwan da suke wannan zuciyarta ta ɓaci wannan kuma zuciyar ta gyaru don haka ɓacin zuciyar shi ya sa take tonawa cikin asiri gyaruwar zuciyar wannan kuma shi yasa take rufawa cikin asiri sai kaga mutane irin su daya amma sai ga daya ya je ya dau zuciya yayi sata dan ya inganta rayuwar shi kawai yana da mota yana da motoci yana da gidaje amma sai ga ya je yayi sata yana son ya sai wata sabuwar yayi sai kaga wani kuma yana nan ke kai shi tai faci naira 20 rak amma ya aje shi kan wata 6 ga kuma naira 20 din ba zai iya fata ba yanzu shi ba sabuwar yayi ma yake nema ba ya saki naira 20 ne faci ma ba zai ba me yasa zuciyoyin ne suka bambanta da na wannan da na wannan dan haka duk gwamnatin da take da tsari tana bada muhimmanci wajen gyaran zuciyar mutane idan zuciyar mutane ta gyaru zuciya na gyaruwa da abu biyu ne jama'a abu na farko imani abu na biyu kyawawan ɗabi'u duk zuciyar da ta gyaru tana da imani tana da kyawawan ɗabi'u idan aka tara masu irin waɗannan zuciyoyin suka taru a wuri suka zauna za ku ji ba ɓarna ba wani da zai kuka da wani a wurin ko da ba ɗan sanda jama'a ba za ku yi mamaki ba ka je ƙasar Makka ko Madina ka yi tafiya kilomita 1000 sai ka rinka ganin 'yan sandan da ba su wuce a nan ƙasarka ka kira su road safety ba ko kuma ka kira su yellow fever kuma ka gan su wani ma ka gan shi na ɗaiɗe da shi in ma gudu aka tashi ba zai gudun minti biyu ba zai faɗi wani kuma ka gan shi ɗan firiri kamar an fato shi a hanci wato ba su da charisma ba su da siffar ƙarfi amma kuma sai ka ga sai ka gama tafiya ka ta kilomita 1000 ba ɗan fashi ko kwana me yasa dukkan mutanen ƙasar ne suka gyaru da imani da kyawawan ɗabi'u don haka sai ɓarna ba ta nan kuma sai ka tashi kilomita 5 za ka tafi yanzu nan yanzu ƙarfe nawa muke yanzu ƙarfe 10 yanzu daga nan zuwa Zabi kilomita nawa ne ya wuce kilomita 7 ko 10 amma yanzu tsoro za ka duka tafi kana tunanin ko za a yanka ka ko za a yanka aljihunka ko za a kwace kekenka ko za a danne ka a yanki azzakarinka a biya irafi da ita yanzu magana ka tashi yanzu ka tafi Kano daga nan Zaria a wannan ƙarfe 10 na dare ba ta taso ba haka ne ko ba haka ba amma ku je ƙasar Makka da Madina ku gani sai 12 sirri ta yi sanda ba ake shirya tafiya kuma babu escort a mota ko reza babu a motar babu wuka ko ta yankan albasa direban nan shi kadai ne zai tafi wani ma yana tafiya bai da safaya saboda haka gwargwadon yadda al'umma suka gyaru wajen zuciya da imani da tarbiyya gwargwadon yadda ƙasar za ta zauna lafiya yanzu mutanen nan da suke sace kuɗinmu a Najeriya suna kaiwa ana ɓoye musu a waje zuciyarsu ce ta lalace ku duba jama'a in aka kawo miliyan 10 sai su saci miliyan 9 da rabi sai su je su kai a ajiye wannan rabin kuma sai su dawo sai su zauna a kanta kuma suna ɗan ɗiba suna san mana ana ce mana sai ka yi ranka ya daɗe Allah ya kare ka rabi ne suka ajiye muna ci tare ci taren da muke kuma su ne da shi a hannu sai da ba ga dama kai dai su baka na wake da shinkafa ka ci cikin kai kumbura su kuma boyayyen dankali da hanta me ya kawo haka shi ne ɓacin zuciya don haka Allah ya ji kan al'imamu Abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai risala yace malamai na gari abinda suka bada muhimmanci shine gyaran zukatan yara tun suna kanana don su tashi da gyararriyar zuciya ku duba da kyau ku gani jama'a yaran da aka gyara zuciyarsu in suka taso ba su da tunanin cuta amma duk yaran da aka bi aka lalatar da zukatansu suna kanana to babu shakka in suka girma sai sun nuna wa waɗanda suka lalata musu zuciyar ba su ma iya lalata ba kun fahimci wannan da kyau jama'a na yi hira bana da wani dattijo a Makka sai su asalin mutanen su sun taso ne daga ƙasar Dutse shekara 157 sai ce amma shi kanshi wannan tarihin yake ji bai ma san ina Dutsen da gaba dan bai taba zuwa Najeriya ba shi kanshi kuma yace yana da shekara 70 da wani abu kai tsaye sai na ce mishi dattijo ya matsayin Bahaushe da a Makka yace matsayin Bahaushe da a Makka to an amince mishi fiye da kowa yace iyayenmu mun tashi mun ga ana dora musu dakon gwal gwal za a dora musu dako a fili danye a fili ba a nan na ba yace kuma ba a taba kuka da wani ya batar ba saboda mai zuciya ta jawo ba a ji wannan tarihi sai wata rana yi muku ba mamaki ma dan na mu kasance an yi tarihin zaman Hausawa a Ghana Hausawan nan da suka zauna a Ghana zage-zage ne malamai da teloli suka tashi daga nan cikin garin Zaria da mutanen busau malamai suka tashi da mutanen ainihin Kebbi da kuma mutanen cikin Kano ɗan Kaba suka tafi suka zauna suka taru a Ghana su ne Hausawan Ghana da suka je a lokacin sai suka samu shahararru daga cikin ƙabilun Ghana akwai Asanti Asantin nan maguzawa ne amma da yake sun je da tarbiyya ta musulunci jama'a kun san me ake ce musu ƴaƴan Allah ake ce musu shekaru 50 da ta wuce nan aka ce aka daina cewa Bahaushe dan Allah a Ghana amma daga shekara 50 zuwa baya in aka ga Bahaushe sai a ce ga dan Allah me yasa saboda gaskiya in aka ce wani ina kudin ka sai ce na ba dan Allah a jiya sai ka san shi ne sai a ai dan Allah ne zai dawo da abu haka suke faɗi tunda ba musulmi bane su suna ganin duk wanda yake da gaskiya to wannan Allah ne ya aike shi ya jama'a makon da ya wuce na yi wa'azi a Bauchi na ce wannan ita ce ɗabi'ar mu da aka san mu da ita ita ce gaskiya ba a san mu da ƙarya ba to yaushe ƙarya ta zo mana shine lalacewar zuciya dan haka me gida ka bada muhimmanci zuciyar matarka ta gyaru uba ka bada muhimmanci zuciyar ƴaƴanka ta gyaru in ka fita aiki ko ka fita gona ko kasuwa ko kai tafiya hankalinka a kwance ka san cewa ko ka tafi matarka zuciyar ta gyararriya ce ba ta da amanar ka ba danka yana nan akan tarbiyyar da ka dora shi ba zai bari ba sai ka kwanta ka mutu lafiya ba ka tunanin cewa in ka mutu zuriya ka za ta lalace me yasa zuciya ta gyaru jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan takaitaccen bayani game da hadisin nan kenan kimanin yake cewa rawahul bukhari da muslim al-imam al-bukhari da muslim duk kawai wannan hadisi sai imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 52 muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 1599 kuma lafazin nan daga imam muslim ne in Allah madaukakin sarki ya so za mu saurara anan karatu sai an zo kuma lokaci na gaba insha Allah anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.